نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، آيو أشرن لشدة جوات محرم تجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا نبيه دل سلاتين دبيو ودى تيديدي قد تايا جواتا تايا نشيطا تدبو بيو دا قوم الشار تايا سامي لادية زامو تاكي درسي نا أربعين دا تايا أتسنكرا كمو نا إزيا واندا وانا درسي gabani ga fasalin da muka fara a wancan mako, wato fasali da yake bayanin hukunci akan sallar jama'a. Za mu tashi inda malam rahimahullah yake cewa wal jama'atu ithnani fa sa'ida. Ita wato ma'anar wannan jumla, jama'a wadda wato ake bata hukuncin yin sallar jam'i da ita, ithnani fa sa'ida, mutum biyu ne zuwa abin da ya fi haka. Wato idan jam'i yana tabbata da sallar mutum biyu ko sama da haka, ba sai tukuna sun kai mutum uku ba, sannan zai zamanto jam'i. Mun san a larabci akwai mufrad mutum ɗaya, akwai tasmiya mutane biyu, sannan akwai jam'i uku da abin da ya fi haka, ko a larabci haka yake, akwai ɗaya da biyu da uku da abin da ya fi haka. To a babin sallar jam'i ba abin wannan ƙa'ida ta larabci, biyu jam'i ne. Wannan magana da malam ya kawo akwai nassin hadisi da ya zo, duk da yake hadisin bai inganta ba, amma ma'anarsa ta tabbata ta fuskoki daban-daban. Hadisin shi ne abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ithnani fa ma fawqahuma jama'a, mutum biyu zuwa abin da ya fi haka jam'i ne. Imam al-Bukhari ya kulla gabi akan wannan, wani hadisin Ibn Majah ya rawaito shi amma bai inganta ba, amma ma'anarsa tabbatacciya ce, shi yasa Imam al-Bukhari sai ya kulla gabi akan wannan, domin akwai dalilai da dama da suka tabbatar da haka cewa mutum biyu jam'i ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi da Sunan Nasa'i, kuma Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban suka inganta shi. Ubay ibn Ka'ab yake Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatul rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahda, sallar mutum tare da wani mutum yi salla tare tafi tsarki bisa sallarsa shi kadai. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul, sallarsa tare da mutum biyu tafi tsarki bisa sallarsa tare da mutum daya. Wa kullama kana akthar kana ahabba ila Allah, koyaushe kuma jama'ar tafi yawa ya fi soyuwa ga Allah. To haka wannan hadisin ya tabbatar da cewa kenan sallar mutum tare da mutum jam'i ne, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafi sallar su shi tare. Mun san kuma sallar mutum ana ruɗanya salla akan sallar mutum shi kadai ne idan ta zamanto ta jam'i, in ta zamanto ta jam'i. Hadisi na biyu, hadisin Abu Sa'id al-Khudri a cikin Sunan Tirmidhi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wani mutum yana sallar shi kadai, sai ce ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu, yanzu ba za a samu wani mutum ba ya ma wannan sadaka ya tashi ya salla tare da shi, sai wani ya tashi ya salla tare da shi. Me ya ma'anar yi masa sadaka? Ma'anar yi masa sadaka wato ya samu masa da ladan jam'i, in ya je ya yi salla tare da shi ya samu ladan jam'i, tamkar ya yi masa sadaka ne, tunda shi ya yi sallarsa ta jam'i, an riga an yi salla a masallaci. Sai wani mutum ya zo shi kadai yana salla, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai. Yanzu ba wani mutum da zai tashi ya mawana sadaka ya salla tare da shi? A wata riwayar an ce sayyidina Abubakar ne ya tashi ya salla tare da shi, dama ya fi kowa gaggawa wajen neman alkhairi, ko mai yankanta alkhairi, duk irin abin da yake yi baya raina shi, ana faɗa sai ya zabura ya je ya salla tare da shi. To kaga wannan ma ya tabbatar da cewa mutum biyu jam'i ne, tunda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar ta tare da wannan mutumin kamar sadaka ce masa, wato ya samu masa da ladan jami'i. Sannan haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ke cikin Bukhari, hadisin Malik ibn al-Suwayri, da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambayarsa, suka zo suka koyi addini a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen da za su tafi sai ya ce musu idza hadaratis salah fa'addina wa aqima وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا, idan lokacin sallah yayi to ku yi kiran sallah ku yi ikama, sannan babba daga cikinku ya yi madayan ku limanci. Kaga su su biyu ne, fa'addina wa aqima, ku yi kiran sallah ku yi ikama, وليؤمكما أكبركما وانده يتجر ما ببادك تتنكو يومك اليمن وكذا وانده يلون الشيء وعيكي لن إذا مثلا يجيو سكي سلح أطي اليمن انكو أطي اليمن أطي جنة عندك أشياء وليؤمكما ليمامنكو إذا منتو ببا ان أطي اليمنكو أطي جنة سبب لها كوانا دبوا إلا هجوزي بس يلون كان شواء مثل ديو جنة فائدة سنو وانا فائدة دمالي يكاو وانا dan hukunci hukunci da za a rattaba da za su biyo bayan wannan domin idan aka hukunci da kan cewar ka samu jami'i akwai hukunci hukunci da za su biyo bayan wannan to da haka ko ku biyo ne kuka yi sallah in ka samu jami'i to hukuncin da zai biyo baya na wanda ya samu jami'i ya hau kanka yanzu abin da za mu duba shi ne namiji da namiji jami'i ne babu shakka ko mutum biyu to namiji da mace fa shima jam'i ne to menene amma dalili akan cewa shima jam'i ne saboda ita ma mutum ce mukallafa an kallafa mata ne ita ma mukallafa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ya ummakuma akbarukuma wanda yake ku girma ya muku sallah sawa'un ku maza ne ku biyu ko kuma mace ne da namiji in ku mata ne ku biyu wannan hukunci zai zo magana za ta zo akan musulmancin mata sannan kuma a dan haka idan wannan ma mahalli ijma'i ne malamai sun yi ijma'i idan mutum yayi sallah namiji tare da mace suka yi sallah sun yi hukunci sun samu jami'i idan mutum yayi sallah da matarsa tana bin sa a baya yayi sallah sun samu ladan jami'i wannan mahallin ijma'i ne babu sabani tsakanin malamai inda suke sabani idan namiji da yaro yayi sallah kuma wannan za a ba shi hukuncin jami'i ko ba za a ba shi hukuncin jami'i ba mafiya yawan malamai sun tafi a kan ta za a ba shi hukuncin jami'i suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da abdullahi dan abbas da daddare za su kinta wannan sallar nafila ce za su ce a akali abin da duk ya tabbata ga nafila shi ne zai tabbata ga farilla idan wani abu ya zo ya bambanta kuma nan babu bambanci don haka hatta ko da sallar nafila ne sallar farilla ne idan mutum ya yi sallah tare da yaro ya samu hukuncin jami'i amma waɗansu malamai sun saba akan a wannan wanda mazhabar Imam Ahmad riwaya biyu ce amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar sallah da yaro ma mutum babba in ya yi sallah da yaro ya samu hukuncin jami'i amma hatta a mazhabar Imam Malik idan mutum ya yi sallah tare da yaro ba za a ba shi hukuncin jami'i ba domin suna cewa mutumin da ya yi sallah shi kadai in ya zo ya samu wani jami'i ya maimaita sallarsa haka dalika mutumin da ya yi sallah shi da yaro in ya zo ya samu wani jam'i ya maimaita sallarsa in da jam'i ne ba za su ce ya maimaita sallah ba domin a mazhabar Imam Malik idan mutum ya sallah jam'i bai sake maimaita wani jam'i ba amma sai suka ce idan da yaro ya yi sallah kamar yadda ya zo a cikin Muktasar Khalil in da yaro ne ya yi sallah ko kuma ya yi sallah shi kadai to in ya samu jam'i ya maimaita ya shiga ya maimaita wato kenan ba su ba mu sallarsa tare da yaro hukuncin jam'i ba wajen sallar farilla amma su ma wajen sallar farilla domin sun ce yaro ba mukallafi bane da aka umarce shi da kan cewa dole sai yayi sallar farilla tunda ko ba mukallafi bane da a ce yayi sallar farilla sallar sa da yake yi nafila ce dan haka yayin da babban yayi sallah tare da yaro shi babban yana sallar farilla yaro sallar nafila yake tunda duk ba farilla bace sai ta zamanto kan cewar ta fadi ba sai ta zamanto ba ta dauki hukuncin jami'i ba to amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa hatta da yaro din ma idan mutum yayi sallah a cikin suka yi sallah shi da yaro wannan ya za a ba shi hukuncin jami'i na'am rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlul bayt su biyu ne kai adinna abinda ake nufi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt da mala'iku suka ce ma iyalin annabi ibrahim rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bayt jin dan Allah da rahmarsa a gare ku ya ma'abuta wannan gida mai girma gidan annabi ai mutanen gidan aka ga duk da a lokacin ita aka ce mata ata'ajazina min amla kina mamaki ne daga al'amarin Allah to amma ai ahlul bayt da shi mutumin da shi ne gidan da yan gidan duk suna ciki kuma annabi ibrahim ne da shi da saratu amma ai mata bishara ya ce za ta sami ishaq wani wa ra'ayi ishaq yaqub saboda haka su ma a lokacin tun da Allah ya riga ya bishara da su sai shiga ciki amincin Allah ya tabbata a gare su. Na'am, ba mufrad bane, jam'i ne kuma jama'a ne su. Na'am, malam yace wa man salla wahdahu, wanda duk yayi sallah shi kadai. ومن صلى وحده وندى يصلى شيء كذي أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة كوكما بيسامي تكثير ركعة بتعرض الإمام من هنا يركن سامي تكثير ركعة بيسامي ركوبا كمان دم أدم كمان دي جبات أو انتدرت فإن له أن يعيدها في جماعة فولا له أن يجوز له يا هل تعجريشي ya maimaita wannan sallar fi jama'a a cikin wani jam'i. Saboda haka a wani hali ne mutum zai maimaita jam'i? Halin farko wanda ya salla shi kadai, mafhuminsa wanda ya salla a cikin jam'i ba zai maimaita sallah ba, ko kuma ya yi sallah a cikin jam'i amma bai samu raka'a cikakka tare da liman ba, wannan shi ne hali na biyu. Bai samu raka'a cikakka tare da liman ba, domin idan bai samu raka'a cikakka tare da liman ba bai samu hukuncin jam'i ba, bai samu falalar jam'i ba. Saɓani yadda muka rinjayar a wancan darasin muka ce falalar hukuncin jam'i kwarai sai an samu raka'a ɗaya, amma falalar jam'i mutum zai same ta ne da samun kowane juz'i ne na sallah da ya yi tare da liman, ko da tahiya ce ko da sallama ce. Kaga sallama ai bai samu ma tahiya ba, zai samu kamar yadda muka rinjayar a karatun wancan makon. To amma wannan cewar idan mutum ya yi sallah shi kadai ya je ya maimaita ta tare da jam'i, wannan mahallin ijma'i ne, ba wanda ya saɓani a cikin wannan. Dalilinsa hadisin Mihjar Addi'ili da ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Muwatta, aka yi sallah bai yi sallah ba, da aka idar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka yi sallah tare da mu ba, yace na yi sallaitu fi rahli, yace na yi sallah a gida ya Rasulullah. Yace idza sallaita fi rahlik thumma adrakta al-imam aw thumma adrakta al-jama'a fa salli ma'ahum fa innaha laka nafila. Idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a, ka zo ka samu jami'i, to kai sallah tare da su za ta zama to maka nafila. To kaga wannan a hujja ne akan cewa mutumin da yayi sallah ya maimaita sallah, kuma wannan ya fitar da hadisin, ya fitar wannan ya zama to kan cewa kamar tahsisi ne, keɓancewa ne ga hanin da ya zo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusalla salatun fil yawmi marratayn, ba a sallah ɗaya a rana sau biyu, ba za ka salla azhar ba ka salla magriba ka ka sake salla wata magriba, ko kai salla azhar ka sake salla magriba. Tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai salla a gida sannan ka zo ka zuci jama'a to kai salla tare da su, fa innaha laka nafila, sai ta ce maka za ta zamanto maka nafila, fa innaha laka nafila, nafila ce a gare ka. Abdamir da me yake komawa? Tadmin, wannan shi ne zahiri, don ita ce ake ma fa salli ma'al jama'a, fa innaha sallar ka tare da jama'ar laka nafila, wannan shi ne zahiri, ko ba haka ba? Wannan shi ne zahiri. Za mu dawo kan wannan matsalar, duk da dalilan da kai tambaya, amma za mu dawo kan wannan matsalar, wacce ce tafarrillar, wacce ce ta nafilar, da kuma abin da yake biyo baya akan wannan hukuncin. Yanzu muna maganar akan wane ne zai maimaita sallah, saboda haka mun ce na farko wanda ya sallah shi kadai, na biyu wanda ya sallah a jam'i amma bai samu cikakkiyar raka'a ba, dalili ko wannan shine cewar idan da ya samu cikakkiyar raka'a ya maimaita jam'i, sun sake samun wani jam'in ma me zai hana shi sake maimaitawa, tunda dai ya riga ya samu jam'i a waccan, ya samu raka'a, ya samu hukunci, ya samu falala. Idan muka ce masa ya sake yin jam'i, to wannan zai sa shi kansa jam'i na biyun ma ya sake yin na uku, na ukun ma ya sake yin na hudu, saboda haka sai ya tayawo yana neman ina na sallah, ya tayawo masallaci yana neman ya maimaita jam'i. Wannan zai shi ne malamai suka ce wa hadha yaktabi tasalsul wa huwa batil, wannan zai kai zuwa ga tasalsuli, ai shi ta sallah ba iyaka, wanda ke kuma bai dace da hankali ba. Shira ku ta zo ne akan abin da yake ya dace, akan abin da yake wato a sahihin hankali ya san cewar ingantacce ne. dangu ta wannan matsala a wannan sura sune guda biyu wanda suka zo wanda ya salla shi kadai da wanda bai samu raka'a cikin ta ba sun zo a cikin littafin mu kuma shine matabar Imam Malik idan mutum ya samu jami'i idan mutum ya sallar jami'i mafhumin sa shi cewa idan mutum ya samu jami'i cikakke ko kuma ya samu raka'a daya cikakka a cikin jami'i wato ba zai maimaita ba shine mafhumin wannan ba zai maimaita ba a cikin wancan darasin mun rinjayar da cewar a wannan hali biyu ya halatta hali na farko idan ya zamanto kan cewar idan ka zo ka samu mutane ne a cikin masallaci sai kuma ka riga ka yi jam'in ka a waje sawa'un ka yi jam'in naka a gida ko kuma ka yi jam'in naka a wani masallaci sai ka zo wani masallacin ka tara ana sallah kana cikin masallaci an tayar da sallah to nan wajen a cikin wannan hali zaka maimaita sallar ka saboda wannan hadisin nan yake da domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida sannan ka zo ka samu jama'a sai sallah tare da su zaka zamanto maka nafila bai tambaye shi bai ce masa idan kai sallah a gida sai kai kadai ko a cikin jami'i ba bai tambaye shi ba da yace masa ya rasulullah da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me yasa baka sallah tare da mu ba sai ce nayi sallah a gida bai ce masa da kai sallah a gida jami'i sai ko kai kai kadai kai ko inda hukuncin daban ne ga wanda ya jami'i zai masa istighfar to kuma ka'ida ce da malamai suka faɗa tarkul istighfar fi qadaya al-ahwal yunazzalu manzilata al-umum fi al-maqam barin bincike a cikin wata kadiya wanda ta zo ta faru wannan ana ba shi hukuncin umumi cewa ai ya haɗa dukkan sura tunda bai tambaye shi ba ya nuna kan cewa kenan sawa'un shi kadai yayi sallah ko da jami'i suka yi duk hukuncin ɗaya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ba ku ban fi fuskar da malamai suka yi wannan wannan kaida ce muhimmiya da Imam Shafi'i shi ya bayyana ta sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hali wanda yake hukunta cewar ayi bincike domin binciken zai nuna cewa akwai hukunci daban akan surar da aka ambata bayan an yi binciken idan bai yi bincike ba ya nuna kan cewa hukuncin ɗaya ne akwai wata sura yake mu zo mu tabbata shi a cikin wannan ka'idar ta nihja da nihja ne yazo yace me yasa baka yi sallah tare da mu ba sai ce nayi sallah a gida to kaga idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai kadai kai ko ku a cikin jami'i ya nuna cewa akwai hali biyu kenan hali biyu nan sa da hukunci daban amma da bai tambaye shi ba ya nuna kan cewa duk hukuncin su ɗaya ne in dai a gida yayi ya nuna cewa duk hukuncin su ɗaya ne sawa'un yayi sallah shi kadai ko yayi a cikin jami'i wannan shine fuskar Imam Shafi'i da haka ya fassara wannan hadisi da haka duka wannan hadisin suka ce idan dai mutum yayi sallar jami'i sai ya zo ya samu wata jama'a to ya maimaita ta menene dalili suka ce bayan wannan menene hikimar yin haka saboda idan ya zamanto ya zo ya samu jama'ar musulmi suna sallah bai shiga yayi sallah tare da su ba kawai ya ware kansa ne shi ko addinin musulunci so ake a haɗu kada a nuna akwai tsaraka akwai bambanci musamman a wajen ibada irin ta sallah ka je ka ware kanka kace kai ba za ka shiga cikin jama'ar musulmi kai sallah ba ba a san haka to shi yasa ko da idan ka yi jami'i ne ka zo ka samu jama'a suna yin wani jami'i sai ka shiga ka maimaita saboda wannan maslaha kuma ko da kuwa jami'i kai a waje kuma wannan ma'anar hatta matabar Imam Malik sun yi la'akari da ita ma'anar wato hada kalmar musulmi dan sun ce idan mutum ya sallar jami'i sai zo samu ana yin wata sallah sai zo masallaci aka tayar da sallah wannan sallar da ya sallata aka tashi aka tayar da ita da su yana cikin masallaci suka ce yaya zai yi da shi da yayin sallar jami'i kuma sun ce ba zai yi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yi sallah sau biyu a rana sai suka ce sai ya kama hannunsa ya tusha ba ya kama hannunsa ya dora akan hancinsa tamkar yana haƙo ne ya fita daga cikin masallacin kada ya nuna cewa fitar da yayi kamar ya ware kansa daga cikin jama'a ne kaga sun hararo wannan hikimar ko ba haka ba suka ce sai ya sa hannunsa a hanci ya sulale ya fita daga cikin masallaci dan kada ya bude kofar nuna cewa akwai baraka a cikin al'ummar musulmi Allah ya kan malaman mu duk da haka suke fahimtar wato ruhi na shari'a irin wannan ruhi na shari'a ko da sun yi sabani wajen furu'a za ka ga ruhin shari'a duk sun haɗe akan manufa ta shari'a to amma a cikin wannan matsalar mazhabar Imam Shafi'i ta fi ƙarfi saboda ƙarfafa da zahirin hadisi dalili na biyu da yake nuna kan cewa hali na biyu da zaka iya maimaita jam'i bayan kai wani jam'i shine idan akwai wata maslaha da take rataye da kai, kamar alal misali ya zamanto cewar kana akwai mutane da basu iya sallah ba da zaka rinka da kake musu sallah, kamar alal misali mutane ne sababbin musulunta an yi musu hostel an ajiye su ana koya musu addini, kai kuma aka wuce zaka ce ne zaka rinka musu sallah, kuma kai kana ganin da masallaci jami'i inda ake taro ba su su san ɗan mutane ne kalilan zan kuma masallaci jami'i ne jama'a mai yawa kana suka samu falalar sallar jami'i kake sallar jami'i sannan kake kai musu sallah, to wannan ya halatta kai haka, kamar yadda Mu'adh yake yi ya sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je ma mutanen sa sallah, kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan wanda yazo yana sallaci shi kadai yake ma waɗanda sahabbai da suke sallah tare da shi wa zai tashi masa sadaka, kaga sai da sun yi jami'i amma yake tashi shi sallah shi masa sadaka domin ne to a nan wajen ya wannan hikima ce da za ta sanya ta maimaita jami'i domin ka samu in ma ka samar ma da wani ladan jami'i na ka suke sallah tare da shi ko kuma ka yi domin maslahar ka koya masa sallah ko da a cikin jami'i ne, to idan ya zamanto cewar ka yi haka baka shiga cikin hali ba kenan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a sallah ɗaya sau biyu a rana, ka yi sallar ka ta jami'i sannan ka zo saboda wata maslaha ka sake maimaita wata sallar wannan dai sallar ka sake yin ta baka shiga cikin wannan halin ba, su malamai da suka ce ka yi ba san da wannan hadisin ba sun kuma san da wannan hadisin wani jawabi suka bayar akan wannan hadisin, na'am a hadisin al-Abdullahi dan Umar da yake ba a sallah farilla guda ɗaya sau biyu a rana, ba shi ka yi sallar idan sallar mun ce idan ka yi sallah kai kaɗai ka zo ka maimaita da sallar farilla mun ce wannan hadisin an keɓance wannan hali saboda hadisin da ya ba da dama in ka yi sallah kai kaɗai ka zo ka maimaita in ka yi sallah a gida ka zo ka maimaita, to idan kuma fa ya zamanto jam'i kai ka sake yin wani jam'i bai zamanto kan shaka ne ya za ka yi da wata fassara za ka yi na wannan hadisin, na'am sai zaman to tahfifi yayi cewa idan kada ka maimaita sallah sai dai idan akwai wannan maslaha da aka harara, amma asali ba a yadda kai ta maimaita jami'i ba, wata fuska da kuma suka yi shine ba su dauki hadisi ba su wata fassara wata fuska da suka yi shine sai suka yi ma hadisi suka dauki hadisin mujmal ne ma'ana sa ba bayyananna ba tana buƙatar tafsiri, sauran hadisai din sun suka fassara shi suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi yake kada ai sallah to ai sallah ɗaya to biyu a rana shine kai sallah ba tare da wani dalili ba ka rinka waswasi cewa wata kila ma sallar ba sai ta barin tashi ta sake wata, to wannan aka hana domin in kace zaka yi wannan zaka bude ma shedan kofa na kai ta yin sallah, akwai wanda suke da akwai shedan da yake irin wannan ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ambaci tunansa wajen tsarki sai ga mutum ya yi alwala sau goma da yi sallah ba in yi alwala sai ta sai ce masa ai ba ka yi daidai ba sai ya zauna ya wajen awa ɗaya ya sa ka yin sallah saboda yana ta alwala domin ne shaitan ne yake sawwala ma mutum wannan don ya sa shi ya tsani ibadar ya ma kyala sallar ya kyala Allah kwata kwata, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta sunan shaitan din don haka yake mutum ya watsar da wannan shine kawai sai kawai ka dauke ta ka'ida sau ɗaya za ka yi alwala sau ɗaya za ka yi alwala ba za ka sake maimaita ba duk abin da ya faru sau ɗaya za ka yi, sannan kuma in sallah ne waɗansu za ka ga zai zo ya ta sawwala maka ta ba kai daidai ba ya ba mu ka'idar sujudu sahwi kai sallar ka kawai ko ya mai ko raka'a nawa yake maka ta kana wannan kafin kai sallama kai sujada kafin shikenan sai kai maganin shi kaga idan ka ka dauki lokaci kan kai shikenan sai ya hakura dama wani dama bututun sai yake sawa a zuciyar yake maka wahayi irin nan domin ya domin ne wannan lokaci wato wannan lokaci irin wannan sai kaga ya kai ce zuwa ga rashin lafiya na hankali na taban hankali na taban hankali sai kaga abin nan idan wanke wanke ne in mace ce ta yi wanke wanke kira yin wanke wanke ta kila ba kuda ya zo da ya zo ya dauko cutar kwalara ya hau kai ban gani ba in juya wannan da ne shi ne ya zo ya samu bar in sake wankewa tana sake wanke haka za ta yi sai ta yi wanke wanke sau 20 sai zama rashin lafiya ne to shaidan ne yake kawo wannan, to aka ce suka ce dalilin abinda ake nufi na hani shine kada ka yi kada ka maimaita sallah ta fuskar da za ta janyo irin wannan, da za ta sake ma ya zama to ka samu wannan rashin lafiya. To da ka kun ga kenan fassara biyu ake ma hadisin, imma tahfiz wa imma at-ta'wil. Ta'wil ba ana nufin tawili na ɗauke ma'ana sahihiya zuwa ga mummunan ma'ana ba, a'a, ta ingantacciyar fassara. Ana yin tawili akan nafsi da ya zo mujmal, wato ma'anarsa a dunkule take, sai a fitar da bayyanannen ma'anar ta hanyar duban sauran annusu. Na fata babu rikitarwa da kowa cikin karatu. Yace fa inna lahu an yu'idaha fi jama'a, wanda ya salla shi kadai ko kuma bai samu raka'a cikakka tare da liman ba, ya halatta a gare shi ya maimaita wannan sallah a cikin jam'i, aw ma'a wahidin, ko kuma yayi ya maimaita ta tare da mutum daya, kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id, ko wa aka ce wani ya tashi yin sadaka ya masa sadaka, domin ya tashi yin sallah tare da mutum daya ya samu ladan jam'i. Ma'muman, amma sai ya zamanto shi ma'mumi, kada ya zamanto liman kenan, kada ya zamanto liman shi wanda ya sallah. Wanda ya salla shi kadai, idan ya zo zai maimaita, sai zai zama toma mu, zai zama to liman ba. Ba zai zama to liman ba, sai zai zama toma mu. Wannan shi ne matsabar Imam Malik. Dalilinsa shi ne domin sallar da yake a matsayin nafila take. Idan yana yin salla wadda take hukun a matsayin kamar nafila take, sun da ya riga ya yi farillarsa, in ya zama to shi ne liman, kagon da suke sallah a bayansa sun zamanto masu sallar farilla kenan. Mai farilla ya buge yana liman, yana imamu ga mai nafila. Kuma a mazhabar Imam Malik wannan ka'ida ce ba tsakka. Mai farilla ba zai sallah a bayan mai nafila ba. Amma mai nafila zai iya sallah a bayan mai farilla. Tunda farilla ta fi ƙarfi. Nafila kuma a bayan ta take. Wannan ka'ida ce a mazhabar Imam Malik. Dalilin Imam Malik, ba kuma Imam Malik ne kadai ya faɗa wannan kaulin ba, yace matabar Imam Abu Hanifa, yace marhabar malaman Madina, kusan ka cikakku Az-Zuhri, Sa'id ibn al-Musayyib, yace marhabar malaman Misra, Sulayf ibn Sa'ad da wanda suke bayan sa, wace ya yawan tabi'ai ita ce marhabar. Dalilin su shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala tahtalifu alayhi, an sanya liman domin ai koyi da shi, kada ku saba masa. Ta ce ba mu taɓa ganin saɓani da irin saɓanin niyya, kana niyyar nafila shi kuma liman yana niyyar farilla, ka saɓa ma liman. Sauran malamai ba su yi muwafaƙa da Imam Malik akan wannan ba, kuma suna da yawa su ma. Shi ne Imam Shafi'i dai shi ne jagaba a wajensu, kuma shi ya yi intisari ga wannan ƙaulin a cikin littafinsa Al-Umm. Imam Ahmad shi ma a riwaya wanda yake daga baya ya batta ya dawo ya kasance shi ma yana tare da Imam Malik. Imam Ahmad ya rinjaye da matsabar Imam Shafi'i, daga baya ya kale ya dawo ya koma matsabar Imam Malik. Su suka ce ba sharadi bane mai nafila, ba sharadi bane mai sallar farilla ya zamanto dole a sai bayan mai sallar farilla zai iya salla a bayan mai yin nafila. Dalilin su suka ce hadisin Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal yana salla tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar Isha, sannan ya koma wajen mutanensa a Quba ya musu sallar Isha din, yana matsayin liman. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san, ko bai masa inkari ba, abin da ya masa inkari cewa ya daina tsawaita karatu in yaje zai salla da su. To da ka kaga Mu'adh da yake sallar Isha tare da mutanensa, nafila ce ko farilla ce? Tabbata nafila. To sai suka ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da labarin yana yin wannan, domin wanda ya faɗa mutum ɗaya ne daga cikin malaman hadisi, Sufyan ibn Uyayna malamin Makka, ya ce a'a ba Sufyan bane kadai, akwai wanda ya muwafaka da shi, Ibn Ajlan shi ma ya muwafaka da shi, ya dai tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani. Kuma sallaman ta ta biyu ita ce nafila, domin Jabir ya rawaito wannan hadisin. Jabir yake fahiya lahum fariba walahu nafila, sai zama to sallar da Mu'adh yake tare da mutanen Quba farilla ce a gare su, da Mu'adh kuma nafila, kaga wannan nafsi ne a gaskiya. Shi yasa wato wannan hatta abin nan Ibn Rajab ɗaya daga cikin malaman matabar Imam Ahmad da ya kawo ya mamaki, da ya duba ya ga yadda Imam Ahmad ya dar wannan hadisin ya dawo yadda muwafaka da Imam Malik yake a zancen gaskiya hujjar Imam Shafi'i a wannan matsala ta fakarci saboda wannan ingantaccen hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan haka ne, ya za a fassara hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin asaba mali ba, ba tun taba masa ba kenan mu'adh a sallam mu'adh ba a samu sabani ba, shi yana nafila su suna farilla Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake kada ku taba mali ba. Na'am, a aikace ahsan fala takhtalifu alayhi fil af'ali, kada ku saba masa a cikin ayyuka, abinda ake nufi kenan. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ai ba anan ya tsaya ba, sai aka ce fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusa. Dan haka idan ya kabbara ku kabbara, in ya ruku'u ku yi ruku'u, in ya sujada ku yi sujada, in ya sallah a zaune kuma ku sallah a zaune. Saboda haka ana nufin cewar kada ku saba masa a cikin ayyuka, kuma a ɗauka mata ba a Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba, tunda dai shi ne yayi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa warware juna, bai ce kada ku saba masa, kuma ya kyale Mu'az aka samu saɓani wajen niyya, sai mu ce saɓanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba na niyya ba, tunda an yi saɓanin niyya ya kyale, ko ba haka ba? Sai mu ce ba saɓanin da yake nufi ba kenan, tunda an yi saɓanin niyya ya kyale. To wannan shi ne fassarar da Imam Shafi'i, amma a matsabar Imam Malik wannan matsala ce a wato wanda yake ba sassauta ba. Idan mutum ya yi sallah sannan ya zo zai sake yin jam'i, sai ya wuce gaba ya ba mutane jam'i, to duk wanda suke sallah a bayan su sun rama har abada. A matsabar Malikiya, amma matsabar Imam Shafi'i ta fi karfi a nan. A'a, to ai shi ita ma ba wajen fatawa ne, wajen fatawa ne da fatawar da ake maka. Yanzu idan da muke yin karatu, muna yin karatu muna duba sauran mazhabobi, wanda ya fi rinjaye a bisa fahimtar mu bisa fassara hadisi shi za mu ɗauka. Da aka ce Shehu Usman yana faɗa cewa idan mutum ya ga hadisi ya inganta, ba sai ya tsaya ya ce ya ga meye mazhabar ta ce a kai ba, sannan zai aiki da hadisi. Idan dai ya riga in hadisi ya riga ya inganta, shikenan mutum kai aiki da shi, ko da domin ta yi ya zamanto kan cewar shi malamin da yake da wannan matabar ko malaman wannan matabar, ko dai hadisin su a wajen su bai inganta ba, kai kuma malamai sun tabbatar maka da ingancinsa, ko kuma hadisin bai riske su ba, don irin wannan yana faruwa. Saboda haka mutum idan ya yi sallah a bisa mafi rinjayen magana, zai iya zuwa ya sake jam'i a matsayin liman ko a matsayin mamu. Kuma abinda yake raunana matabar mafiya yawan malamai akan wannan matsalar da suke idan niyya ta taɓa ba za a samu koyi ba, shine dukkanin ku da ke saɓani ba, me nafila zai sallar nafila a bayan mai farilla? Niyya ba ta taɓa ba nan? To da me suka tabbatar da wannan? To da idan sun rusa mai nafila yayi sallah a bayan mai farilla, yayi sallah a bayan mai nafila, saboda sun ce wannan hadisin hujjar su ne, to kuma hadisin ya saba musu akan abin da suka tafi a gare shi, shine me nafila yayi sallah a bayan mai farilla, shi ma niyya ta saba, ko ba ta saba ba? Saboda haka dai a wannan matsalar mazhabar Imam Shafi'i a zahiri ita ce mafi inganci. Saboda haka idan mutum ya tashi ne ta sallah nan, malam yace sai dai ya zamanto mamuni, amma kada ya zamanto liman. Matsala hukunci na farko kenan, mun faɗi saɓanin malamai akan wannan. Hukunci na biyu yace nawiyan bidhalika at-tafwid, yana niyyar fawwalawa a cikin wannan sallar da zai yi. Me yake nufi da tafwid? Wato kada ya ayyana wannan sallar da yake maimaitawa, kada ya ce nafila ce, kada ya ce ita ce farilla, kawai ya ce zai sallah azhar, ya fawwala wanda Allah ya ɗauka ita ce farillar shi kenan, wanda Allah ya ɗauka ita ce nafilar shi kenan. An fahimta? Dalilin wannan shine al-Aruwa ce daga Abdullahi ɗan Umar da Sa'id ibn al-Musayyib, a cikin Muwatta Imam Malik ya kawo wannan. Wani ya tambaye su cewa daga cikin idan na tashi ne, idan nayi sallah na zo na zan maimaita ta, wacce ce daga cikin zan sanya farillar? Suka ce wannan ya wannan naka ne, ta kala Allah ya sanya wanda yake. Suka ce wannan ba naka bane, wanda Allah ya so zai sanya. To haka hadisin Mihjan da muka karanta, da kuma hadisin Jabir da ake faɗan aikin Mu'az, wacce ce nafilar? Wacce ce farilla, wacce ce nafilar? ta farko ce farilla ta biyu ita ce nafila zahirin hadisi to anan iskalin yake akwai fa'ida a cikin wannan sabanin ko babu fa'ida idan bayan kai sallolin nan guda biyu sai ka tuna ta farkon nan da kai kayi ta bayan alwala ka takare ka tuna cewa ka kare alwala ka je kai wannan sallar ta farko amma ta biyun da kai ka sabunta alwala wanda kai kai kadai din baka da alwala yanzu ya bane ka tuna an bai irin wannan abin yanda zai faru ko kai sallah kai kai kadai sai daga baya sai ka zo masallaci sai ka shiga sai jami'i tare da liman baka ayyana wacce ce farilla ba wacce ce nafila sai dai kace ka kawwala ma Allah jalla wa ala bayan an yi sallama sai kace kai ai kafin nayi sallah din nan ni kadai sai da shiga ban daki kuma na dauka cewa na riga nayi ashe ina da alwala ashe ban da alwala kasan duk mutumin da ya tuna cewa yayi sallah ba shi da alwala zai rama ta har abada to amma ga shi ya zo ya sake yin wata sallah sai ya tuna cewa yayi ta ingantacciya sai ya zai kike nan ta isar masa tunda ya kawwala ya ce wanda Allah duk ya dauka ta zama farilla ita ce to amma in yace ta din ita ce nafila fa ya sake ta farko ya sake ta farko saboda haka tunda ya ayyana to amma ai da ya ayyana ne ga madogara Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace fa innaha lahu nafila fa innaha laka nafila la tazuntu maka nafila za ta zama tunaka na fila waɗansu gaskiya sun yi tawassuli sun ce abinda Imam Malik yake nufi a nan da ya ce ka yi tafwid ka fawwala wajen wato a ladan da Allah ta'ala zai bayar tafwid ɗin wajen lada ne amma ta farko ita ce farilla ta biyun na fila ce waɗansu sun yi wannan tawassuli wanda yake nuna kan cewa suka haɗa ƙaunukan guda biyu suke fawwalawa da ake nufi ka fawwala wajen ladan da Allah maɗaukakin sarki zai bayar to ta fuskar dalili dai ka sanya ta din ita ce nafila shine ka karfi saboda nafsi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa innaha lahu nafila laka nafila za ta zamanto maka nafila kuma Jabir ya faɗa a hadisin Mu'az fa hiya lahum farida wa lahu nafila ta kasance farilla ga su mutanen Quba da Mu'az kuma ita ce nafila to yake in kana tilka salatu ghayra al-maghrib to nan wani sharadi ya kawo ba ko wata sallah ce idan kai yi ta kai kai kadai zaka tashi maimaita ba a cikin jami'i ko kuma kai sallah baka samu cikakken falalar jami'i ba ka zo ka tashi maimaita ta nan sai yace in wannan in ita ake nufi ash-shartiyya idan ka ji al-tasu fiqhu an kawo in to akwai mafhumus shar abinda ake cewa mafhumus shar wato idan wannan sharadi ne da a kawo mata yayi mukan cewa hukuncin zai canza don babu wannan sharadi wato sharadin da za ka maimaita sallar farilla kawai shine idan ya zamanto sallar farilla ba sallar magariba ba ce amma in sallar magariba ce ka riga ka yi sallar magariba sai kai kadai ko kuma a cikin jami'i da baka samu cikakken falalar jami'i ba za ka sake maimaita ta ba inda aka ce ka maimaita din ba za ka maimaita ba in sallar farilla ce ai in sallar magariba ce sun yi togaciya Imam Malik abinda ya sa ya togace sallar magariba dalili biyu ne dalili na farko ya ce saboda ita sallar magariba wuturi ce Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta zamanto wuturin sallolin rana kamar yadda aka sanya sunnar wuturi ta zamanto wuturin sallolin dare da ita ake karewa sallar magariba idan ka sake maimaita ta kaga ka yi wuturi biyu kenan ka yi sallar magariba ka sake sallar magariba don haka ba ka ƙara sallolin rana da wuturi ba na biyu ya ce ba a yin nafila raka'a uku in ba wuturi ba idan ta zama to ita biyu ita ce nafilar ka ka yi nafila raka'a uku kenan ita ko wuturi shi ko wuturi ba a ita ko nafila ba a yin ta sai raka'a ba a yin ta sai shafa'i sai wuturi ce kawai ake yin ta raka'a ɗaya to yanzu ka zo ka yi wani wuturin daban ka ce wannan ya fito da ita daga ka'idarsa wannan ita ce matsabar Imam Malik kuma Imam Abu Hanifa ma ya yi muwafaqa da shi a nan Imam Shafi'i ya saba abu yace a shi so sallar magariba ce kuma yin ta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da kaida ta tarafin istifsa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kai sallah a gida ka zo ka samu jama'a ka sake ta za ta zama to maka nafila bai ce bai toba ce ba ya ce banda sallar magriba shi kuma wani sai ce a ai wannan rashin toba cewa ya rai da ce zuwa ga sauran dalilai na shari'a da tunani da mutum yadda zai duba yadda hukunce hukuncen shari'a to ala ai hal wannan shine masabar Imam Malik na'am a cikin wannan matsala Allahu a'lam gaskiya babu tarjihi ban yi tarjihi ba amma abin nan musamman abin da yake daga ƙara wannan saboda akwai daga cikin sahabbai da su ma wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Umar shi ma yana cewa kada ka maimaita sallar magriba in ka riga ka yi ta to in ya zama to cewa a cikin sahabbai kuma ba a samu wanda yake saba masa ba kai ga wannan yana da kanti zahirin nafsi yana tare da zahirin umum yana tare da Imam Shafi'i tunda takhsisi ba a yin takhsisi sai da wani hadisi to amma takhsis din anan wanda suka yadda akan cewa za a yi takhsisi da wato istidlali da istidlali ne kamar wanda Imam Malik ne tunda wannan istidlali ne abinda ake cewa wato dalilai amma duba tadabburi da yadda ka'idar shari'a ce hali na farko kenan wakadal isha'u ba'da witrin sahih hakanan sallar isha bayan witri ingantacce ma'ana hali na biyu da ba za ka maimaita sallah ba bayan ka riga ka yi ta ba za ka maimaita ta a cikin jam'i ba shine idan ka riga ka yi sallah idan sallar ta isha ce sai kuma bayan ka riga ka yi witri ma'ana ka yi sallah sai kai kadai a gida sai bayan kai sallah din kuma kai al'ada ta ne da kai sallah isha kake wuturi kake shafa'i da wuturi kake shafa'i da wuturi sai ka fito kaga ana yin sallar jam'i to nan ba za ka shigo kace za ka yi jam'i din ba duk da yake kaga sallah baka samu falalar jam'i ba tunda ka riga kai wuturi dalili shine idan ka take yin wuturi idan kai wannan sallar isha kaga baka sanya sallar ka ta karshe a rana ta zama to wuturi ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ij'alu akhira salatikum bil-layli witra ku sanya sallar ku ta karshe a dare ta zamanto wuturi in kuma wannan sallar ta kace isha da kai kaga nafila ce kai wata nafila bayan sallar isha ce a bayan wuturi saboda ka ka saba wannan hadisi idan kuma kace to a bari ai ba komai bari in samu falalar a jam'i sai za ka kace wani wuturi to kaga sai wuturi biyu a dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrana fil layl ba a wuturi sau biyu a rana wannan shi ma istidlalin Imam Malik ya duba sauran dalilai na shari'a aka togace wannan sura cewa idan mutum ya yi sallah ya wuturi to ba zai sake yin wata sallar isha din ba saboda idan in ya riga ya wuturi kamar ya ce khatam ya gama sallolinsa na wannan dare idan mutum ya zo masallaci ya ga ana jam'i ana yin tahiyya menene ya kamata ya shiga ko ko ya zauna ya saurara musu kuma inda za ka ga waɗansu suna yi sai saurara su gani ya miƙe raka'a ta uku ce ya shiga ya yi sallama to haka shi kenan sai ya je sallarsa shi kaɗai ko ya je samu wata jama'a wannan kuskure ne rashin shiga ɗin ta fuska ji fuskar farko annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka taho sallah kada ku yi gaggawa ku to kuna cike lintuwa da kaskantar da kai fama a jirassun fasallu abinda duk kuka samu ku yi sallah daga kai ka zo ka samu tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu ka sallace shi abinda ya kuke muku ka cika saboda ka in baka shiga maka tsaya kana jira ka saba wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu hadisin mu'ad a cikin sahih ibn khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka zo kuka same mu a cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki idan kuka same mu muna cikin sallah ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki to kaga ya ce ku kasance a cikin halin da kuka same mu a ciki sawa'un sujada ne ko zaman tahiyya ne ku kasance a cikin wannan hali ko wanne ne ayyan hukuncin ka riga ka shiga cikin wannan sallar tare da liman sai ka cika ta domin ba za ka yi duk da yake ba ka samu hukuncin sallah ba ba ka samu falalarka in ka ce za ka fita ka ɓata aikinka in ka ce za ka fita ka ɓata aikinka na'am
halin
ai babu wata maslaha da zai sake bi wancan jami'i tunda mun ambata tunda sai dai idan akan hukuncin cewa yana daukar bai samu falalar jami'i ba ko abin da aka rinjayar a wancan karatu shine cewa idan mutum ya samu jami'i ko ya dan kanta na sallah ya samu falalar jami'i ba zai sake fita ya je wani jami'i ba tunda
a kuma tambayar shi ne cewa sahabbai wai ya inganta cewa sahabbai suna zuwa su ma ƴan uwansu jaje idan ba su samu kaddara harama ba ko kake ikama waɗansu suna cewa dai kaddara harama irin dai hadisan nan ne da irin dai labarukan nan ne na sahabbai amma ni ban taɓa ganin sa da isnadi ba amma dai a cikin littafan jama'atu tabligh ga su suna kawo wannan hikayar ya inganta bai inganta ba wallahu a'lam yana buƙatar bincike insha Allah zan bincika maka insha Allah alaikum assalam dai wannan shine mazhabar Imam Shafi'i amma mazhabar Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ya halatta ai haka amma mazhabar Imam Malik dole sai an samu daidaituwar niyya ko kuma duk abin da muka rinjayar cewa daidaituwar niyya ba sharadi bane mazhabar Imam Shafi'i ya fi inganci zai iya shiga ya yi sallah yana niyyar sallah a zahar imam kuma yana sallar la'asar kuma an rawaito tabi'ai suna yin haka an rawaito tabi'ai suna yi za su zo ba su yi sallar isha ba Afa ibn Abi Rabah daga cikin almajirin ibn Abbas rawaito zai zo harami na maka cikin azumi bai samu sallar isha ba ana yin shafa'i da wuce ana yin qiyamu ramadan ana sallar asha tarawih sai ya shiga da niyyar sallar isha ya salla niyyar sa sallar isha in aka sallama raka'a biyu sai tashi ya cika raka'a biyu sannan ya shiga kuma a cigaba da tarawih tare da shi to tunda kaga wannan magabata ne na kwarai ta ibnu abi rabah malamin mutanen makka a akwai wanda yake riga ta na'am wato ashe ne muke cewa wato mazhaba akwai mazhabobi akwai mazhaba ko ne daga cikin manyan malaman nan sun shahara da yin fatawa da maganganu na ilimi da bayanin hukunce hukunce kuma sun bar rubuce rubuce da fatawoyinsu da aka tattara su aka duba yanda suke yanda suka asa don me suka ce wannan abin halal ne don me suka ce wannan abin haram ne aka gane dalilansu da abinda suke ɗauka shi ne dalili sauran malamai suka bi ƙa'idarsu wajen su ma bayyana hukuncin Allah da gano hukunci na sauran abubuwa waɗanda suke sun zo musu a zamaninsu amma suna bin tafarkin wani malami muayyani ko malami ko Imam Malik ko Imam Abu Hanifa ko Imam Shafi ko Imam Ahmad ibn Hanbal ba su ne kaɗai malamai da suka yi wannan ba amma waɗannan guda huɗu su ne ya zamanto kan cewar iliminsu ya shahara kuma littafansu an kiyaye su an yi musu hidima har an san yadda ƙa'idarsu take wajen tabbatar da hukunci da haka ne suka shahara amma kafin su da kuma wanda suke zamani da rarrasu akwai waɗansu mazhabobi ɗin da al-Imam al-Auza'i mazhabar ita ce mafi shahara a Misra al-Auza'i malamin Sham amma ya saboda rashin ɗalibai da waɗanda za su yi rashin almajirai wanda za su yi ma mazhabar ta hidima to wanda za su yi ma mazhabar ta hidima sai zama su ba a san mazhabar ta ba sai aka dena lokacin da Imam Shafi'i ya dawo daga Baghdad ya dawo Misra mazhabar Imam Malik ita ce mafi shahara a Misra Imam Shafi'i ya zo da ilimi ga nishadi ga kuruciya ya zo sai mutane duk sai tafi a kan ra'ayin Shafi'i sai malamai suka sai waɗansu daga cikin malamai akwai wanda ya rinka addu'a Allah ka ɗauki ran Shafi'i a sujada ya rinka addu'a al-ashhab muna tabbata a cikin sunna sai ce domin in ba haka ba ilimin Malik zai fiti Misra sai a rasa ilimin Imam Malik to yawanci irin waɗannan sa daga cikin abin da yasa zaka ga waɗansu masaukin ya zama to babu su kamar su Sufyan ats-Tsauri Layth ibn Sa'd kafin zuwan Imam Malik ai Layth ne a Misra Layth ibn Sa'd kafin zuwan almajiran Imam Malik almajiran Imam Malik sun fi na Layth yawa saboda haka sai martabar Imam Malik ta tabbata a Misra saboda almajirai da za su zo su kawo wato fatwoyin wannan malami da yanda yake istinbadi da usul ɗinsa ta haka ya zama to kan cewa Allah ya rubuta ma waɗannan mazhabobi guda hudu sune wanda yake suka samu wannan hidimar amma dukkanin mazhabar abinda Imam Sheikh Nasiruddin Albani yake faɗa gaskiya ne dukkan malaman nan kowanne daga cikinsu yana cewa idan al-hadisi ya zo ya zama to cewa ra'ayina ya saba da abinda hadisi yake ko aji ra'ayina ku ɗauki hadisi dukkaninsu sun faɗa Imam Malik yana cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qatl kowane mutum ana karɓan maganarsa a jefar da wata illa ma abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam Imam Shafi'i yana cewa idza sahha al-hadith fa huwa madhhabi idan hadisi dai ya inganta to shine mazhabata wato ko bai ce wannan shine ra'ayinsa ba inda ya inganta to ce shine mazhabata wa wajen adai waye yake cewa idza sahha al-hadith faqad qultu bihi in hadisi ya inganta na riga na faɗa shine Imam al-Baihaqi a wajen yin kabbara idan an dago daga raka'a ta biyu za a tafi raka'a ta uku a sallar azhar da al'asr da magriba da isha Imam Shafi'i yake cewa law sahha al-hadith la qultu bihi yace da hadisin ya inganta da sai ce ya kamata a yi wannan sai ba hakiki da faqad sahha al-hadith fa qul bihi kamar yana da yace to hadisin ya inganta dan haka ka dauke shi ya zama to martabarka saboda haka ka daga hannu ba in an dago dan haka wannan akwai mazhabobi amma dukkanin su idan hadisi ya inganta kuma babu wani abu wanda yake saba masa idan ya saba ra'ayin mazhaba zuwa ga hadisin ake ko ga yawanci a karatun mai yawanci haka muke kokarin yi kuma ba wai wannan wani abu ne sabo ba dukkan malamai a mazhaba haka suke dukkan yanzu kaga Ibn al-Arabi al-Qadi Ibn al-Arabi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Imam Malik wanda ya yi ahkamul Qur'an ya sharhi Muwatta al-Qabas ya sharhi Tirmidhi Aridat al-Ahwazi ya kasance kun san a mazhabar Imam Malik ba a sujada ta karatu tilawa al-Qur'ani bayan suratul Najm sujada idza as-sama'u shaqqat da iqra ba a sujada saboda abin nan akwai hadisi da ya dogara da shi to Ibn al-Arabi ya rawaito hadisin Abu Hurairah ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta idza as-sama'u shaqqat a sallar isha kuma ya sujada kuma Abu Hurairah bai musulunta ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira kaga dai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina kenan to da ka hadisin da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira da ya sujada ba a cikin wata da ya wata sujada ba bayan wannan jini kaga yanzu kan ta hadisin Abu Hurairah ya shafa wancan hadisi to da ka Ibn al-Arabi ya kasance shi ma idan ya karanta idza as-sama'u shaqqat ko a cikin sallah ne sai ya sujada yace waɗansu daga cikin malaman mazhabar imam waɗansu daga cikin ɗan mazhabar imam masu ruko da cewa dole a duk abu mazhaba abin nan sau da kafa kada a saba ko da ya saba ma hadisi yace suka yi ta wato abin nan aibata ne akan wannan yace amma ban damu da aibata ne da suke ba saboda na sanna da na yi ruko da hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abinda yake tunda kuma haga abin nan Sheikh Usman yake faɗa kenan cewa idan hadisi ya inganta ba a tsayawa a ce sai an ga ya dace da mazhaba ko bai dace da mazhaba ba kawai sai a tafi zuwa gare shi sai dai shi sha'anin ilimi yawa gare shi sai ka rinka ɗauka kan cewa hadisin ka fahimci hadisi ka ɗauke shi baka san hujjar da mazhaba suka gina kansu ba kace zaka rushe maganar mazhaba din ta yi su ma sun dogara a hadisin da suka dogara da shi ya fi hadisin da kai ka gani yanzu ko kuma na su hadisin da suka dogara da shi a mazhaba ya shafa hukuncin hadisin da kake yake buƙatar bincike na ilimi yake bukatar binciken ilimi ta ka koma ka zama gangarin da malamai suke ba kai kana karanta hadisi shikenan kai a ka koma ka zama gangarin da malamai suke ni duk wayannan abubuwa ne da cikin malamai sun yi bincike a kan su kuma zaka a cikin binciken su zaka ga sun fitar da dukkan fuskoki wanda yake dalibin ilimi zai iya gane abin da yake shine mafi inganci kuma daidai gurgudu amma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan shahada al-hakim idan wato mai yin hukunci yayi bakin kokarin sa sai ya dace da gaskiya ina da ladabi in yayi bakin kokarin sa bai dace da gaskiya ba bai dace da daidai ba ina da ladabi to wannan hatta malamai wajen fatwa idan kai bakin kokarin ka ya zama to fatwar da kai ta dace da ainihin cinye hukuncin Allah hakikatan to kana da ladabi ladan wahalar da ladan dacewa da gaskiya idan kuma kai baka dace da gaskiya ba kana da ladan daya wahalar da kai na bincike din Allah zai baka ladan amma baka dace da gaskiya ba sai da ladan dacewa da gaskiya to da haka kokari ya kamata a yi a ci gaba ai ta karatu ana so bincike Allah ya ba mu fahimta alaikum assalam baran karanta wannan tambayar ƴan uwa ƴan uwan mata wannan yake da Allah ya ƴar uwa ce take cewa ya ciyarwar mai azumi take sannan kuma waye kamata a ciyar ciyarwar mai azumi to wannan ina jin abin da take nufi wanda ya zama tokan cewa aka ce za ta ciyar in ta sha azumi wato mai shayarwa kenan mace mai shayarwa in ta sha azumi a fatuwar Abdullahi dan Umar kuma shine mazhabar Imam Malik za ta shayar in ta rama azumi za ta ciyar ga kowace rana daya za ta ciyar da miskini daya kowace rana daya za ta ciyar da miskini daya alal misali mace ce saboda tana ganin cewa in kai azumi nuran ta zai kate yarinya da take shayarwa ko yaron da take shayarwa zai sha wahala sai ya zama tukan cewa ta ci gaba da azuminta sai kwana goma tana azumi tana sha to in ta tashi ramawa in ta durin da ta rama azumi daya za ta ciyar da miskini haka zalika idan ya zama cewa tana da haila a kanta wato ta sha azumi saboda al'ada jinin al'ada sai sake bata rama azumin ba har wani ramadan din ya zagayo bata rama azumin bara ba to idan bayan wannan bayan ramadan din bana ya zo bayan akwai sauran ramadan na bara a kanta idan ta rama sai ta fara da azumin ramadan din bara da bata rama ba kwana bakwai in ta yi kwana bakwai din nan ga kowace rana za ta ci da miskine daya wannan mahali ne na ciyarwa amma mai ciki in ta sha azumi ta ba za ta ciyar ba ramawa kawai za ta yi don hukuncin ta hukuncin mara lafiya ne to ciyarwar abinda ake nufi da ciyarwar waɗansu malamai suna kaddarawa yanci abinda suke kaddarawa shine mudu biyu mudun nabi biyu wato rabin sa'i kenan sa'i shine katan kamar yadda muka yi bayanin sa'i a nan masallacin na katan kwanan da ake cewa na bogaji wanda aka yi tun zamanin sarkin Kano Alhaji aka yi shi katan kwano da ake mun kiyasta shi naje na samo sa'i a wajen waɗanda suka san yadda ake yin sa a Saudiya muka zo muka gwada shi a hukumar shari'a muka san cewa ya dace da nagogaji sa'i guda ɗaya to rabin sa shine abin da ake ciyar da miskini sai za a ba mu miskini guda ɗaya ga kowace rana sai a ba shi a wannan waɗansu kuma bari in ƙarasa waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi Allah ta'ala cewa ya ciyarwa shin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga yake a yi aka yi itlaqi ma'anarsa fassararsa ba ta zo ba a cikin shari'a kuma lugar larabci ba ta fassara shi wata fassara ba sai a koma zuwa ga al'ada wannan ka'ida ce da malamai suka kawo ibn taymiya yana yawan maimaita ta duk abin da shari'a ta sake shi ba ta kayyade shi ba ma fassararsa ba ta zo a cikin nassin shari'a ba ko a qur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lugar larabci ba ta fassara shi ba to sai a koma zuwa ga al'ada Allah ya ce a ciyar shari'a ba ta ce ga abin da za a ciyar ba ga irin miƙidarin sa kuma lugha ba ta ce ga abin da in ka bayar zai zama to shine ciyarwa ba to sai a koma zuwa ga al'ada saboda haka in ka koma cikin al'ada sai ka kanta menene za a ce an ba wa mutum ya ci abinci don haka in ka ba wa mutum tuwo da miya ka ciyar da shi idan ka ba wa mutum shayi da biredi ka ciyar da shi in ka ba wa mutum gurasa da zuma ka ciyar da shi in ka bashi gurasa da miya ka ciyar da shi in ka bashi wake da shinkafa da mai da gishiri ka ciyar da shi
saboda haka idan kika je yar uwa kika je kika tura a sai miki abincin al'amir ba ne masa kiran kasuwa bane misali ne da bayar aje a siyo a plate ta aje a siyo ga kowace rana a siyo plate ɗaya aje a ba mu miskini guda ɗaya shikenan wannan yayi ko bai koshi ba inda bisa al'ada a ce ai gaskiya ne ya za ka kiyasta koshi akwai hanyar da za ka kiyasta koshi alama hanyar da za ka kiyasta koshi babu hanyar da za ka kiyasta koshi abinda wani ya fi wani ci wani ya fi wani ci ko muna makaranta ba akwai dubula ba a yan san dubula hoto saboda haka idan dai abinci ne wanda yake bisa al'ada mutum zai ci ya zama to a ce masa ya ci abinci ya koshi ci za a ba wa mutum haƙiƙatan sahih idan ka ce wani in ka je ka ga saboda girman jikinsa da aikin da yake yi abincin plate ɗaya ba zai ishe shi ba to amma in ka washe plate ɗaya ka buka ka kariya bisa haƙƙin Allah saboda ana komawa ne zuwa ga al'ada bisa al'ada wannan abincin mutum ɗaya ne na'am eh shi ma abinci ne duk abin da yake a cikin al'ada wato duk abin da yake aka mai da shi a cikin al'ada zai zamanto abinci mutane za su kira shi abinci shi ne zai zamanto abinci ana komawa zuwa ga hukuncin al'ada ne akwai abu na ijtihadi da kowa mutum sai ya yi shi ba sai ka zamanto babban malami za ka yi ba kowane mutum zai iya yin wannan ijtihadi a cikin ake ce ma tahqiqul wato abin tahqiqul manaf tabbatar da hukunci tunda an ce ka ciyar kuma an ce ciyarwa shi ne abin da yake abin da bisa al'adar gari abin da zai ci to ka je ka ce abincin wannan abincin gidan abinci za ka je ka saya ko wake da shinkafa za ka saya ko gurasa da zuma za ka saya ko shayi da biredi wannan hukun wannan ijtihadin ka ne za ka je kai abin da kake ganin kai a bisa fahimtarka da abin da aka gaya maka na hukuncin Allah za ka san kan cewa idan ka yi ka sauke wannan nauyi in ka ce ai ba shari'a ba ta nufinta kada ka ce wai in mai karfi ne ka ciyar da abin da ya ciyar da abin da ya ci kamar wanda waɗansu ne suke cewa wai idan wanda ya wato idan wanda yayi ya sha azumi da gangan ko kuma yayi zihari alhali sarki ne wai ba za a ce masa ya yanta bayi ba ko a ce masa ya ciyar da miskin sai a ce ya je ya azumi domin shi ne ya fi wahala a gare shi wannan ba magana ba ce malamai sun yi raddin wannan magana suka ce wannan rashin fahimtar ruhin shari'a ne akwai hikima da dama da ake da yake cikin yin sauran abubuwan na kafara ba wai so ake kawai wai sai ka dandana wahalar abin da kai ba fa'idar a ciyar da wayannan mutanen fa'ida ne saboda haka kace don wani yana da kuɗi saboda haka idan ya bada qadrul wajib kuma sai ya ƙara sama akan wannan a'a shari'a ta tsara dukiya ta tsara dukiya da wani haƙƙin ka sa masa cewa sai ya biya ƙari akan abin da yake shine wajibi na shari'a in ka daukan masa da wannan in kai masa wannan hukunci inda fatawa ne kai masa wannan hukunci ranar alkiyama sai yayi hisabi da kai a gaban Allah ya lizimta min Allah abinda baka lizimta min ba in alƙali ne ya hukunci shi ma sai ya kai shi ƙara gaban Allah duk da yake yana da kuɗi din ba wani abu ne in yayi bisa Allah ta'ala haka cewa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wanda ya tatawwi na aikin alkhairi wannan shine wasi alkhairi a gare shi idan shi da kansa ya tatawwi yace kai maimakon ma a ce an ce a bada rabin mudu an ce a bada rabin sa'i barma kawai in bada buhu barma kawai in bada duhu a kullum barin bada kwano daya wannan insani ne wannan tatawwa a khairan fa huwa khairul lah sannan tambaya ta biyu sannan idan yaro yana da pampers a jikinsa za a iya goya shi a yi sallah ko da yayi fitsari za a iya goya shi idan dai fitsarin bai fito ba in fitsarin ya fito to shi zai zama to tamkar ana daukar ne da sani dalilin da za a iya yi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haja saboda bukata ya halatta ma mace mai istihaba mai jinin rashin lafiya ya ce ke kunzubu sannan ta yi sallah sai kunzubu sannan ta yi sallah haka tana sallah kaga najasa ta ta zama to batsina tunda bata fito ba an halatta mata ta yi sallah to shi ma wannan yaro wanda yake yayi fitsari najasa ta zama to batsina kuma bukata ce fitsar za a yi sallah tare da shi bukata ce tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna sallah a bayansa tare da ƴaƴansu har ya ji kukansu in ma ya ji kukansu ne ma sai ya ga gazarta sallah ko tun da ya sallah da inna a'tayna al-kawthar sabai suke ta mamaki da ya sallama yake cewa ya ji yaro yana kuka ne sai ji ma uwar tausayi sai cewa hankalinka baya cikin sallah in sai ya gazarta sallah
رحمة صلى الله عليه وسلم تو حاجة ولا يروي شو عن صلى الله عليه وسلم يا هلا تعي صلى أنا أكده شو كان تعي صلى أنا أكده أمامه ير زينب صور عك ذا يعني أما إذا نجس التفتو نشوفهم بس نيجي إذا مثلا نجس التفتو تو نم دي حالة تبع دول في تسلمه كل تأجيجي كوكما أبينا تديت شو ذا مثلا بس ترى أنت قلت تجيب بس صلى أبينا تسلم ترى ده متأني تسلى in za ka bayar da kai an ce ka bayar da sa'i daya mudu hudu sai kuma kai kana da iko alal misali mutanen gidan sai wata kila idan aka zo aka ce za a yi fudda kai din kuna da yawan da wata kila zai fi rabin buhu kamar rabin buhu da dan kadan sai kuma yau kuma haka ma ka bayar da buhu daya to sai kai akan kin cewa ka bayar buhu daya din da fudda kai da sadaka sai ayyana kan cewa fudda kai abin zakatul fitr ne da kuma sadaka ta tsauyi sai ka bayar wannan ya halatta na'am mallan tambaya ta daga hannu da tambaye ki ta karshe na'am mutum ne wato bambancin niyya mutum bai samu sallar magariba ba sai zai masallaci ya tarar za a yi sallar isha to yaya zai wato idan ba wai kawai saba ba ai kaga an ce kada a saba a wajen ayyuka me sallan magariba a bayan me sallar isha ba zai yi dishi ba sai ya saba masa ayyuka kuma an ce kada ka saba ma liman a cikin ayyuka to da haka ba zai yi ba me sallan magariba ya bai salla a bayan me sallan isha illa malaman shafi'iyya da suke da wannan far'in malaman shafi'iyya sun wasa'afa a nan wajen wasa'afa su ba ta da iyaka a nan malaman shafi'iyya su sun halatta kuma suka yi da fatwa iri-iri a dangane da wannan waɗansu suka ce ya zo ya yi sallar mai sallar magariba ya shiga bayan mai sallar isha idan aka yi sallar raka'a uku ne ko ya miƙe sai ya zauna ya jira shi in ya sallama sai ki sallama tare wani ma yace idan aka yi sallar raka'a uku sai ya zauna in ya tahiyarsa ya gama ya sallama sai tashi tafiyarsa sannan ya kale shi kuma daga baya ya gama sallarsa duk wannan tawassu'i da malaman shafi'iyya suka yi kuma amma hadisin Abu Huraira ya saba musu annab sallallahu alaihi wasallam fala takhtalifu alayhi kada ku saba masa amma wannan in ka duba a cikin al-majmu na Imam an-Nawawi ya kawo waɗannan suwar din da aqwal a cikin mazhabar Shafi'i malaman Shafi'i sun suka wasa'a a wannan saboda haka mutum a irin wannan idan mutum ya zo ya samu bai sallar magariba ba kuma ana yin sallar isha zai iya shiga ya sallar isha saboda kada ya saba ma jama'ar musulmi da niyyar nafila in aka gama sallar isha sannan ya koma ya sallar magaribarsa sannan kuma ya sallar isha sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk